mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger. Toma dalla tun daga shekara ta 2011 da aka soma fuskantar kalubalen tsaro a jamhuriyar Niger. Kudin da gwamnati ke kashewa a fannin tsaro ya kasance ninkin baninki, amma wasu na ganin kamar ba ta sauya zane ba, sai dai a wasu wurare kura ta lafa. Rikicin Libya ya kara jefa wasu kasashen Afirka cikin tashin hankali, ciki har da jamhuriyar Niger. Biyo bayan bazuwar makamai iri-iri, tokuwar matakai kungiyoyin da ke aikin wanzar da zaman lafiya ke dauka, abokin aiki na Hamid Mahmud daga Agades ya yi mana cikakken karin bayani.
Tun daga shekarar 2011 da aka soma fuskantar matsalolin ta'addanci a Niger, inda ake kashewa a fannin tsaro kasance ninkin baninkin, amma kuma har yanzu gidan jiya noman goje, sai dai a wasu wurare kura ta lafa. Rikicin Libya ya kara jefa wasu kasashen Afirka, ciki har da Niger, cikin matsalolin tsaro saboda yawaitar makamai da harsashai. A jihar Agades da ke arewacin Niger, kungiyoyin da ke aiki wanzar da zaman lafiya a kasar ne suka dukufa wajen samar da zaman lafiya a yankunan da ake fama da tashi-tashi hankula, inda suke dubaru daban-daban wajen shawo kan wannan matsala. Abaka Jibrilla, mamba a kwamitin zaman lafiya a Agades.
Cewa zaman lafiya ta fi komi, kuma kun gani za a Agades shekarun da suka wuce, kun san akwai tashin hankalin da ta samu. Cikin tashin hankalin da ta samu, kun ga cewa yana yi wa har yanzu akwai yawayawan makamai a cikin jaha. Makamai ko kun san ya kamata ba kowa ba ya kamata yana rike da su. To wannan abubuwa su ne kamata kowane cikin mu yayi kokowa don zaman lafiya, tunda zaman lafiya ya fi komi a cikin jihar mu Agades. Tunda kun gani a cikin Niger duka jihar Agades tana cikin jihohin da yake a yanzu alhamdulillah za a cewa, ko da yake kun san kowane lokaci akwai abun da Nasaru suke cewa zorus nan tai zorus, mu wannan abubuwa su ne ma suke ba ta zamantakewa. Tunda bai kamata ba a gane shi a doke ta a ce zoru kaman yaki ake, tunda babu zancen yaki a gane shi. In mutum baya da aiki ma, in bindiga za a doka bai samu aiki ba, wannan ba aiki ba ne. Kenan rayuwa ya kamata a yi ta cikin zaman lafiya. Zan kai kin da za mu yi a matasa, wannan abu ba na matasa ba ne. Kokowa da za a yi wai me ya kawo har muka shi inda yake yanzu matasan mu suna doka bindiga. To akwai abubuwa da yawa wanda yake ya kamata mu yi kokowa da su. In ka diba shan taba wannan wadda ba ta da kyau, matasa ne suke kawo ta ko manyan mutane suke kawo ta, wannan abubuwa ai ya kamata duka ayi zancen su, domin matasan mu namu ne, kuma mu ne ya kamata mu musu zitilin da za su kawo zaman lafiya. Amma ba mu ba mu manyan muna yin abun da bai kamata ba mu yi, sa'annan mu dame matasa da cewa su ne suka zama mushkulolin mu su kadai. Tunda kun gani a cikin duniya yanzu ko ina ana zancen yaka-yake nan, ana zancen masu bindiga, ana zancen wanda suke, wannan abu bai kamata ba mu bar shi shigo Niger ma, kuma bai kamata mu bar shi shigo jihar Agades.
Kamar idan aka dauka jihar Agades suna da iyaka da Mali da Chad da Libya da Algeria, kamar me za ku cewa dangane da su ɗan bindiga waɗanda ke wancan yankin nasu su ma su mi kauya?
Kowa ya san da cewa zaman lafiya, mi kokowa kai yaranmu su shiga habba masaran ba wadda yake za ta kai su inda yake ba za su fito ba.
Cusa kabilanci kuma mai da batun rashin tsaron ga wasu kasashe yamma batutuwa biyu da aka dade ana bayyana faruwarsu a harkar tsaro a Niger. To sai dai yana buƙatar rarrabe a yada tsakuwa. Butali Cuyeran da ke zama mamba a kwamitin zaman lafiya na ƙasa ya bayyana takaicinsa kan yadda har yanzu an kasa shawo kan matsalar.
Ga matsala da take nan ta sace-sace wannan da banditi su wannan, vraiment abin ya kamata, abin ya koma kumiya ma mutane su. Su ba kansu magana, wannan banditi sun ya koma kumiya, wanda ya koma kumiya. Mutane suna cewa za su yi rayuwa cikin hayya, cikin sata, cikin abin nan, wannan bai yi ba ko kadan. Yanzu abin ma ya komo ga gida, mutane sun komo ba su da imani ko kadan. Kenan mutum ya ba kanshi shawara ya fita daga kumiya, mutane ana ba su magana su jita, tun ba a doki wata mataki ba su ba, daga baya ayi ta kama su. Abin ya zo kuma ya ce mutane ba su musu daidai ba.
To sai dai a wani mataki na neman zaman lafiya a arewacin Niger da ma kasar baki daya, sarakunan gargajiya na arewacin Niger gudanar da taron canzami yau domin tattaunawa irin gudunmawar da za su bayar domin shawo kan wannan matsalar da ake fuskanta a wasu yankuna da dama na kasar Niger. A Gali Atte yana daga cikin su.
Shugaban kasa ya nemi da sarakuna su daha mishi su kama mishi da addu'a su kama mishi da sensibilisation su kama mishi da vigilance saboda ya gaya musu duka abin da Niger take ciki mun san da kasan nan tana bukatar diyanta duka don dalilin wannan shugaban confederation ta kelfa da ta ingal bayan haduwan nan da yazo nan shi da kanshi ma bai doki lokaci ba ya gani ya kamata nan da nan sakon da aka basu ya kai shi inda ya kamata haduwan nan ta samu halartar duka sarakuna kananan sarakuna wajen 115 dukkan su sun samu sun halarta wannan haduwar da aka yi an yi gagarumin haduwa inda aka sabke Qur'ani aka yi addu'a ya kwatanta ma mutane su ci shankin kasan nan yanda take ya nuna ma mutane da wannan kasan nan yanzu tana bukatar diyanta duka tana bukatar addu'a sarakunan shi ya gaya ma kadrorin shi ya ce kowa ya daha kowa ya rike kowa ya kama kowa ya zam kunnuwa da idanun kasa kowa ya ji wani abu wanda bai sani ba ko kuma ya ga wani abu da bai gane ba tuntubi wani mutuntun nan da nan ya kwatanta mishi yanda ake ciki
sakamakon yadda matasa ne suka fi shiga harkokin rashin tsaro saboda rashin abin dogaro da kai kungiyar matasa ta shiga aiki wayar da kan matasan da ke rayuwa inda matsalar rashin tsaron ta fi kamari domin rungumar zaman lafiya Mala Al-Mustafa shine shugaban majalisar matasa
ganamu bangare mu matasa mun yi amfani da wannan dama don mu tunatar da deja kin iri wanga gani iri wanga kokowa tana neman zaman lahiya duka wakilan matasa sun fuddo ni document wanda yake muna kira ga babban murya a aikata shi wannan document din da hayoyi ne wadanda za su karfafa da zaman lahiya yake kumshe da banci wannan tunatarwa mun kira ga babban murya ga matasan da suka hadarci duka wannan taro duk inda suke su tashi sai kowa ya kawo gudunmawar shi don karfafa zaman lahiya zamantakewar al'umma solidarity da cohesion social
kawo ƙarshen matsalar tsaro shine babban muhimmin aiki da gwamnatin mulkin sojin ƙasar Nijar ƙarƙashin jagorancin Abdulrahman Tani suka sanya a gaba
a gaida Hamid Mahmud masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin abokin aikin nawa Hamid Mahmud Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya